This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Talata ne, idan Allah ya kai mu, Amurka masu kada ƙuri'a za su tunkari rumfunan zaɓe a fafatawar ƙud-da-ƙud tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Republican da na Democrat, tsohon shugaban Amurka Donald Trump da mataimakiyar shugaban ƙasa mai ci Kamala Harris. Wata mai sharhi kan al'amura ta shaida wa muryar Amurka cewa duk wanda ƙasar mafi girman ƙarfin soja a duniya ta zaɓa a matsayin shugaban ƙasa zai tasiri ga ɗaukakin ƙasashen duniya, kama daga tattalin arziki, rikice-rikicen da ake a duniya da ma 'yancin kan mutane. Ta ce tana fata yayin da Amurkawa ke kada ƙuri'a za su kwana da sanin cewa duk shawarar da suka yanke ba Amurka kaɗai za ta shafa ba, amma har da duniya baki ɗaya. Mai sharhin kan al'amuran siyasa mai zaman kanta a Afirka ta Kudu ta ce duk wanda ya lashe zaben ka iya samar da manufofin da za su yi tasiri kan rayuwar al'umma da ke nisan duniya a Afirka. Jihar Georgia ta rika nuna alamun sake zaben tsohon shugaban Amurka Donald Trump a farko-farkon yakin neman zaben shugabancin Amurka a shekarar 2024, lokacin da shugaba Joe Biden ke bisa takarar. To amma mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta maida wasa sabo zuwa jam'iyyar Democrat. A yanzu dai ana ɗaukar Georgia a matsayin ɗaya daga cikin manyan jihohin raba gardama a sakamakon zaben, wanda duk da haka ake ganin Harris na da sauran zage damtse. Duk da dai cewa Biden ya lashe Georgia a zaben shekarar 2020 da ya kai ga ƙarshen nasarar da jam'iyyar Republican ta saba yi a jihar har na tsawon shekaru 30, ya yi nasarar ne da ɗan ƙanƙanin rinjayen ƙuri'u. Idan har za ta yi nasara, to wajibi ne Harris ta samu gagaruman nasarar ƙuri'un baƙar fata waɗanda bisa al'ada suka saba zaben Democrat. To amma shi ma Trump ya riƙa zaurucin waɗannan masu kaɗa ƙuri'ar da sakamakon ra'ayoyin jama'a da aka riƙa tattarawa ya nuna cewa ya riƙa samun nasara. Mai yiwuwa ne wasu ƙananan yara su 29 su fuskanci hukuncin kisa a Najeriya bayan da aka gabatar da su a gaban kotu a jiya Juma'a bisa laifin shiga zanga-zangar tsada da matsin rayuwa da aka yi a ƙasar. Hudu daga cikinsu take suka somi a kotu saboda tsananin wahala kafin su kai ga shiga yarjejeniyar amsa laifinsu. Kimanin masu zanga-zangar su 76 ne ake tuhuma da manyan laifuffuka 10 da suka hada da cin amanar ƙasa, lalata kayayyaki, tada hankalin jama'a da bijire ma hukuma, kamar yadda yake kunshi a takardar tuhumar da kafar labaran Associated Press ta yi tozali da ita. Kamar yadda takardar tuhumar ta nuna, shekarun yaran ya kama ne daga 14 zuwa 17 kacal da haihuwa. Bakin ciki da takaici kan tsananin tsadar rayuwa a Najeriya ya haifar da zanga-zanga iri daban-daban a 'yan watannin baya a ƙasar. Aƙalla an kashe mutane 20 har lahira a watan Agusta, aka kuma garmaƙe ɗaruruwa a yayin wata zanga-zanga da matasan ƙasa suka gudanar, inda suka nemi a sama musu damarmaki da ya haɗa da sama musu ayyukan yi. Wani lauya mai zaman kansa da ke zaune a Abuja, babban birnin ƙasar, Akin Tayo Balogun, ya ce dokar 'yancin yara ba ta yarda a sa yara fuskantar kai koman shari'a na aikata laifi ba, balle a yanke musu hukuncin kisa. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Isra'ila ta kaddamar da hare-hare cikin daren Alhamis zuwa safiyar Juma'a a yankunan birnin Beirut da ya haifar da gagarumar ɓanna da rasa rai, a daidai lokacin da Amurka ke jagorantar wani ƙoƙarin tattauna tsagaita wuta a Lebanon da Gaza. A yayin wani harin mai kama da wannan a sama da makonni 2 da suka wuce, Isra'ila ta kai wasu hare-hare ta sama akan yankin Dahiye da sauran sassa a kudancin Lebanon da safiyar jiya Juma'a, bayan ta ba mazauna yankin umarnin ficewa daga yankin. Kafar labaran Associated Press ta rawaito kafar labaran ƙasar ta Lebanon ko NNA na cewa mutane 22 ne hare-haren na Juma'a ya halaka a yankin Beirut. An kuma rawaito cewa rundunar dakarun tsaron Isra'ila ta ba da labarin mutuwar mutane 7 a arewacin Isra'ilan sakamakon wani harin roka a yankin iyaka da Hezbollah ta Harba. A jiya Juma'a, ministar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta sha alwashin marawa Rasha baya har sai ta yi nasara a yakin da ake yi da Ukraine, a yayin wata ziyara da ta kai Moscow daidai lokacin da aka bada labarin cewa dakarun Koriya ta Arewa su 8,000 sun shirya tsaf domin haɗewa da dakarun Rasha da ke bakin daga. Ministan harkokin wajen Chok Sun-hui ta tattauna da takwaranta na Rasha Sergey Lavrov, inda suka gaisa da juna cikin nishadi akan idan manema labarai bayan kammala tattaunawar tasu tare da baje kolin irin sabuwar alakar da ke tsakanin kasashen biyu kasance tare da ita har sai an cimma wannan nasarar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya, da sanyin na an tashi lafiya.
Lafiya, hello Malam Magris.
Ya shirye shirye zabe na ganka.
To ai kin ga iduna ma babaci kwanan nan, kin ga alamun gajiya.
A sai ka ce kana bin ɗan takara gangamin yakin neman zaɓe ce da?
A na magana.
Ai, ko baka bi su ba, kana bin su a rediyo.
To, kin gani.
Da kuma talabijin.
Gaskiya ne, gaskiya ne. To, kin san wato zaɓe a kowace ƙasa ma muhimmin al'amari ne, balle a irin Amurka da waje take da tarihin demokuraɗiyya fiye da tsawon shekara 200, Malama Grace.
Haka kuma da yake kasancewar ta tumbin giwa duk duniya. Suna da sha'awan, suna sa ido a kan wannan zaɓe na Amurka domin hulɗa ta ƙasa da ƙasa, dangantaka diplomasiya, batun tattalin arziki, duk dai abin da ma dai sha ma Amurkawa kai. Ina tsaman ƙasashen duniya su ma waka zalika.
Ai, shi yasa kike ganin zaɓen shugaban ƙasa Amurka ba wai shugaban ƙasa Amurka ba ne.
Na duniya ne ba.
Na duniya ne.
To, na san yana idan masu sauraro suna bibiyar shirye-shiryenmu tun farkon makon nan, dai zan ce takamamme shirye-shirye mu dungurungun suka ta'allaka kan zaben Amurka na koda yake mun dade mun fara shirye-shirye ko kuma da rahotanni da ƙara ilmantar da mutane kan harkokin zaben Amurka nan da dadewa amma wannan makon baki daya zuwa kuma mako mai zuwa har lokacin da za a zaben nan abin da muke kenan kama da daga ya ake kada kuri'u wa suke kada kuri'u ya ne ake gudanar da zabe ya ake tantance yan takara ya ake tantance wanda ya ci zabe da dai sauransu to fisabilillahi yadda ake zaben nan yana da ban sha'awa sosai domin kamar yadda muka ce akwai waɗansu abubuwan da ko kuma tsare-tsare da ake bi da suka zama mana baki a wajenmu kamar kada kuri'a
da wuri-wuri
din nan kada kuri'a ta
gidan waya
aha da dai sauransu to irin waɗannan sun zama mana baki zuwa yanzu da muke magana nan na sanyin nan mutanen da suka kada kuri'a wuri miliyan 56 da 1,800 zuwa yanzu guda tawag guda ɗaya tana ciki
to ake wato ke kade ta
na kade ta na sanyin na to abin da yake ya ƙara dauka hankali kamar yanda muke faɗa zaben sun nan yana da sha'awa kwarai da gaske kaga dai na farko na sanyin na ana wayar da kan jama'a sosai sosai dangane da wannan zaben da kuma ƙara faɗakar da jama'a na farko akwai kamar yadda muka faɗa akwai wanda ake ta gidan waya akwai waɗanda sukan yi na farko wanda koda suna ƙasashen waje ne akwai mu ma dai mun fara samun cin gaba akalla dai akwai yan kasashe kalilan na nahiyar Afirka da su ma suka yi zabe ko suna wata kasa wannan dai bai kawo Najeriya ba muna fata ita Najeriya da ta zama
makwabciyar jamhuriyar Nijar
tana yi ne na san yana mu Najeriya da muka zama American Afirka
ai malam Magris yanzu cikin wannan magana da kike yi musamman ta zaben wurin nan wato kowane lokaci ni sai in tuna da kasashen mu na nahiyar Afirka inda ake kukan magudin zabe ta hanyoyi da dama ya ma aka kakkara a rukunan zaben ma
wannan da idan wannan
da aiki wai da wajibi ai wajibi za su je ko kuma a ce ai kuri'a da yanzu a ranar da ake zabe rana daya fa magudin zabe ya hada hadda wasu suna jefa kuri'a a rumfuna kusan 5 ko 6 har 10 a ranar
lokaci
to an ce ka kada kuri'a tun da wuri ai cikin watan nan guda sai ka kada 100 amma kin ga an yi tsari ta yadda in ka kada gudan nan to baka isa ko da in ka kada ta wata ɗaya da ya wuce baka isa ka je rumfar zabe kuma ka ce ka je kuri'a ba
ina kada kuri'a nan da na jefa ranar Lahadi ran Litinin sai na samu sako ta hanyar email cewa mun samu kuri'ar ki
madalla idan ki san ki san da sanin an sani
ba inda zan yi jan kara na san yana kamar yadda muka faɗa akwai abubuwa da suke faruwa na tarihi kwarai da gaske a nan Amurka.
Na'am.
Na farko dai batun yadda ake kashe kuɗi a zaben nan ai mu kaga a nan yadda ake kuɗi a kashe kuɗi akan harkokin zaɓe a nan ya bambanta da yadda muke kuɗi a ƙasashen wannan nahiyar Afirka akan zaɓen.
Abu na farko da ya kamata masu saurare su sani. Wato kuna tunanin ƙasashen ku ne kawai ake kashe zaɓe.
Ba kuma ga
kashe kuɗi ba. Sai dai hanyar kashe su ne ta bambanta.
Haka.
Na'am.
Haka. To dai na farko bari mu faro da kakkafa hotuna ko kuma tallata yan takara
kuma baki ganin wai rababa yadda ake hotunan nan
ai shi da nake cewa na san yana akamu baya jin jike
da akamu da madara da menene sannan da alluna idan ka ko kana so ko baka so allon gwamnati ko na kamfani kai ko na asibiti an rufe shi
to kaga anan akwai doka ce na farko dai akwai lokacin da doka ta kayyade daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci shine za ku fitar da hotuna ko tallata yan takara. To tallata yan takaran nan baya tsaya ko kuma ya fara ya tsaya a gidajen rediyo ko kuma kafofin sadarwa kadai ba amma har na wajen ma wanda za a yi waɗanda
hukuma ta ayyana ba
to kaga dai ko akan hanya akwai inda aka kayyade da za ku iya kakkafawa kuma kakkafawan nan ko dai ku je akwai wasu tsinkaye na karafa
na kanana kuma ɗan kanana za ka kafi a cikin wani wuri sai cikin suna kawai wasu ba ma hoto
wasu suna kawai ba hoto to kaga ko wanda ake sawa a ba akan yadin a kofar gidajen mutane sai ka ba da izini domin suna wucewa din za su tambaye kan saka wannan muna iya kafa waɗannan in ka amince su kafa in baka amince ba za su kafa ba kana kuma banda haka kamar yadda muka faɗa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza idan aka ce kamar daga watan 1 zuwa watan 2 za ku yi idan watan 2 yayi wuce da kwana 2 in baka cire ba za a ci ka tara
to
akan waɗannan hotuna tallata yan takara nan da saboda haka lokaci na zuwa da zaka ga waɗannan da kake gani ko ina ba zaka ga ko ɗaya ba domin ana ganin shi taron mai masu wannan za a ci
wato ana ce Allah ɗaya kenan gari banban na'am
to na san yana idan zamu ci gaba da bayani ba zamu yana da tsawo kwarai da gaske sai da haka tambayi duk wani abin da ya shige muku duhu game da zaben Amurka idan kuka aiko zamu kokari mu san ku a cikin wannan
abin ai yasa yau malama Grace yau kesa yau duk da labarin da muke ba mu hausa ne na ƙarshe yau ni zan ba da shi kuma shi ne akan zaben ne shi ma akan zaben ne
ba fulata ne kenan da yaje
babu ruwan shi yanzu dai mun sai lokaci yayi
yake ne ba za ta irin wannan kudaden da aka ce ana kashewa rabawa ake wa mutane kayan aiki to na san yin bare a gurguje mu sada zumunci gaisuwa da fata alheri ta abari ya huce daga madakin Saminaka Alhaji Garba Suleiman Krako ɗaya daga cikin masu shari kan lamura a nan Amurka da muka saba yin hirarraki da shi a shirye-shiryenmu yana mika gaiso fata alheri da sada zumunci ga Hadau yawo mai gyaran agogo da Alhaji Musa mai kantin sauki da kuma dan baba mai shayi dukansu a Saminaka sai kuma a bashe mai goro cikin garin Kayarda a karamar hukumar Lere daga ƙashe yake mika gaiso fata alheri ga ango da amarya wato Adamu Umar Abbas mai burodi a Saminaka da amaryarsa Hassana Bahari waɗanda aka ɗaura wa aure ranar 5 ga watan da ya shige to da fatar an yi wannan aure a dace Allah ba da zaman lafiya da albarka zaman tare
to amin summa amin to malama Grace bari in ƙara tunatar da ke da masu sauraron mu cewa cigiyar da muka bayar ta Sule Walgutu Lulu da Nasiru Shindi har yanzu fa ba a ji ƙungiyar su ba don haka muna ci gaba da cigiya a tsohon ɗalibai ne a kolejin nagarta ta Sokoto
an samu nasara
har yanzu tukunna to bari mu ƙara isar da sakon gaisuwar labari ya huce zuwa ga babagana Alhaji da wa unguru da sarki gadidi mai kayan miya malam madori sai sanusi kaura alkalere jihar bauchi da alhaji nuhu mai dusa malam madori da comrade ilyasu yakubu digawa sai mai unguwa usman kaho Malam Madori da Ado Salati Goma ga Nabi Rajau sai Sani Gulle Kamfala Malam Madori sai kuma Haruna Muhammad Katsina da Alhaji Shafi'u Madawa ke Inono sai Malam Danjuma Katsina da Usman Manika mai ruwa Road Funtua da Fa'ilu Dan Ladi Mahuta sai Aliko Auta Kapintelwa sai Isa Lawal magajin garin Girgir da Alhaji mai Lengelengi wato Sani mai Lengelengi Auri da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Ishaya Lamu dan masanin Limoro sai kuma Sani mai aikin wutar lantarki Ginda Akwati to Malama Grace da Patan dukansu wato su za su yi karshen mako lafiya a yi hakuri ba za mu iya gane kowa daga su ba kamar yadda koyoshe kike faɗa
haka kafin ka ba mu wannan labarin naka
na amma da magris
ta ba murgan da to bari mu sake tabo batun harkokin zaben Amurka nan ka san wannan zabe na bana ya tsima mutane sosai musamman mata ba a nan Amurka ba kai har a kasashen duniya kasancewa ita takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris macece
duk da ke ba wannan ne karon farko ba amma kuma akwai abubuwa da dama da suke da bambanci da nada
yawa to mutane za su so su san amma su san cewa ba ma da Hillary Clinton aka fara tsaye da mata
a ina ba da ita aka fara ba an fara tun lokacin da matan ma musu isa jefa ƙuri'a ba
ita wata da ake kiran sunanta Victoria Woodhull
na'am
a shekara 1800 da sanyin da 72 ita ta tsaya ta fitar da kanta takara a lokacin nan
sannan muna ɗan yara
sannan ana share muku bajira da sanyin da
1872 in zuba ture muna ɗan yara
1872 to ita ta bugi kirji ta wai za ta tsaya ta karatu a wancan lokacin ma ba wai ana maganar tsaye da tsaye takara ba mata kansu ba su da kuri'a
ba su ko takara
ba su ba ana batun cewa ba a kasashen mu na nahiyar Afirka kullun ana fadan cewa mata sukan ce su ne suka fi yawa idan a tsakanin masu kada kuri'u to ba a Amurka kadai ba Afirka kadai ba na sanyina har a Amurka mata ne galibin
bakin manta mata sun fi maza yawa duniya haka abin yake
to amma kuma ko sun yawa suka ki fita fa
a suna fita ai sun fi mazan ma kulawa fa
sun fi mazan kulawa to a wancan lokacin kaga bata ma ga daran da cewa mata za su fita domin bata ma da kuri'a ita kanta bata da kuri'a ballanta na wata mace ta to sai bayan da ta tsaya wannan takarar shekaru 50 baya kafin mata suka samu izinin kada kuri'a to wannan mata Victoria na sanyin na wato da ta tashi yadda take yakin neman zaben ta da duk da a lokacin da ta fita gangamin yakin neman zabe sai ta je tana irin su kalaman batancin nan
gaga sanan takara
aka kame ta irin da ta ce wai abin da yasa za su zabi mata ba zan faɗa a radio ba
to
na fahimta lokacin ba irin wannan lokacin ba na san yin da komi ma za a yi
suka kame ka suka kulli yanzu kan kowa da yanci
sai fursuna aka kulli
tana ce aka ido zabe
tana zaka zabe ya takara to banda haka kuma wani abu kuma da aka yi a cikin harkokin zaben Amurka da ya zama na tarihi shine lokacin da wani da ake kira su Horace Greeley ya tsaya takara to shi a lokacin da ya tsaya takaran nan na sanyi na ana ciki kafin lokacin da za a zo duk da yake dai ma bai ci zaben ba dai amma kafin lokacin da za a sanar da wanda ya lashe zabe sai ya zo ya rasu aha to wannan shi ma yayi tarihi a zaben Amurka
na'am to malama Grace sai kuma wani babban abin da yake daga cikin abubuwan tarihi din kamar yadda kika faɗa shine a shekara ta 1900 daidai 1900 inda batu shi kuma wato wani abu shi ma
1900
shi ma wani abu da ba saban ba ba taba gani ba shi ma ya faru a tarihin zaɓen Amurka sa'ad da shi kuma wani wanda yake kulle a gidan yari ya tsaya takarar shugaban kasa kuma abinda zai baki mamaki fa ya sami kusan ƙuri'a har miliyan ɗaya an kanka da shi a zaɓen amma ya fafata sosai
ya fafata
na'am to sai zai daga bisani ma shugaban kasar da ya ci shi kuma sai ya yafe mishi wannan to malama Grace malama Grace wato wannan labari ba wai gaskiya bane irin almara ce da irin yadda ake hadawa amma dai ke san wato mutane suna tsayawa suna dan hada almara gurgudun yadda take
yanayi ke tafiya
gurgudun yadda kuma wato ana so ne a nuna irin kowane irin ci gaba da kowace kasa ta samu a tsarin zabenta to sai aka ce wai da dan Birtaniya da dan Amerika da dan Ingila
ba dan Najeriya
ni ne ce dan Najeriya ne ce miki ni da dan Birtaniya da dan Amerika sannan da dan Najeriya
ai baka ce da dan Najeriya
ba ta ai kuskure na sai nace Ingila kuma na ce Birtaniya to ai dan Najeriya ne kai
wannan harka ba dan Najeriya ciki
wai sanin na wai su ne wai to sai irin kowa na son ya nuna irin yadda tsarin su yake da karfi ko da kyau ko da wani abu to kowa dai yadda dashi yake haka din ya fara aka ce sai can dan Birtaniya sai ya buɗi kirji haka sai tashi ya ce ai mu wallahi mun ci gaba saboda mu zabe in ana yi kwana biyu ya kai an bayyana zaben shugaban
kasa
sai da Amerika ya tashi sai ce wallahi na kuma ma yana tsaiku mu na mu dama kana jefa ƙuri'a ana kirgata saboda haka ana rufe rumfar zabe
an
san wanda ya ci zabe sai ga iyakar sauri kenan dan Najeriya da ce na gida kai sai ce wallahi kuna ku duk bai sauri ba mu wallahi tun wata guda kanin zabe an riga an zabe
It's conclusive. Adadin kuri'u da za a kowace jam'iyya ta samu kafin ranar zabe sai a zo kuma ranar zaben na ta tabbata akwai abubuwan koya kware da gaske muna fata za mu yi la'akari da irin wadanda za mu mai da hankali ga abin da ya zama mai kyau mu koya abinda kuma ba zai zama mana alheri ba mu wace kalda shi
kware da gaske.
To na san yana na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyi.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci idan muka shigo mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana
sai
za mu zo da
sakamakon zabe.
Sakamakon zabe.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.